Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Nasir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata, 24 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto na musamman akan sauyin yanayi. Za ku ji kiran da wasu kungiyoyi a Niger suka yi ga gwamnatin kasar da su sako malaman makarantar da aka kama yayin da ake gudanar da jarabawar tantance malaman. A yau lamarin da muke son jin ra'ayinku akai shine waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka na ƙara tallafawa 'yan sa kai da ke yakar 'yan ƙungiyar Boko Haram ganin irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu domin kawo ƙarshen wannan fitina a ƙasa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni daga nan birnin Washington DC, sai kuma sharhin murya Amurka. Amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jared Kushner, surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na ƙud da ƙud, yau Litini ya ce Sam shi bai taɓa wata haramtacciyar harka da Rasha ba, kuma Sam babu wani a kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ya haɗa baki da Rasha a gabanin zaɓen shekara ta 2016 da kuma bayan nan. Ban haɗa baki da Rasha ba, kuma ban san wani a kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ya yi ba, a cewar Kushner a fadar White House a wani takaitaccen bayani bayan da ya ansa tambayoyin 'yan kwamitin Majalisar Dattawa kan tsaro a ganawar da aka yi da shi a keɓe, wadda ita ce ta farko a ganawa sau biyu da za a yi da shi a wannan satin. Kushner ya jaddada cewa ba ni da wata haramtacciyar alaƙa da Rasha, kuma ban taɓa dogaro ga wata dukiyar ƙasar Rasha wajen haɓaka harkokin kasuwanci na ba, kuma ba ni da cikakken wato na ba da cikakken haɗin kai ta wajen bayar da dukkanin bayanan da ake buƙata. Ya ƙara da cewa duk da wani abin da na aikata ya na wato duk wani abin da na aikata na bisa ka'ida ne, kuma san sun fari ne a wani yanayi na yaƙin neman zaɓen da ba saba gani ba. Babban ɗan shugaban ƙasa da tsohon manajan kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump Paul Manafort su ma za su fuskanci tambayoyin wani kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin shari'a.
To nan kuma jami'ai a Pakistan sun ce wani da ake zargin ɗan ƙunar baƙin wake ne ya halaka mutane aƙalla 26 a birnin Lahore na gabashin ƙasar baya ga raunata wasu kimanin 50 da ya yi. Harin na yau Litinin ya auku ne a wadacin kushasshiyar kasuwa inda wasu jami'an gwamnati ke aikin kawar da shagunan da aka kafa ba bisa ka'ida ba, daura da gine-ginen gwamnati saboda dalilai na tsaro. Ma'aikatan na tafe da 'yan sanda saboda hana tayar da zaune tsaye. Ministan lafiya na lardin Salman Rafiq ya gaya ma manema labarai cewa cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai 'yan sanda da dama, kuma wasu daga cikin waɗanda aka kai asibiti na cikin mawuyacin hali. Ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan ta ɗau alhakin kai harin, tana mai cewa ɗaya daga cikin 'yan ƙunar baƙin wakenta ne ya kai harin.
To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Hoton na nuna Buhari na murmushi a yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari, Femi Adesina, ya saka hotunan a shafin Facebook tare da bayanin ganawar ta jiya Lahadi, kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya bayyana. Gwamna Okorocha, wanda kamar wasu daga cikin gwamnoni da suka kasance a liyafar, ɗan jam'iyyar APC ne ta su Buhari, ya rubuta cewa Buhari na cike da annashuwa da natsuwa a yayin tattaunawar ta tsawon sama da sa'a guda. Rashin Buhari na lokaci mai tsawo ya janyo fargaba da tambayoyi a Najeriya, kuma bayanan da gwamnati kan fitar game da Buhari daga loto zuwa loto ba su gamsarwa. to sai dai mai baiwa shugaba Buhari shawara din adishina ya ruwaito gwamna Okoro tana cewa san bai kamata ma ƴan Najeriya su damu ba da zarar likitoci sun amince mu Buhari zai dawo gida. Mataimakin shugaban kasa Yemi Asibanjo ya ci gaba da jagorancin kasar a matsayin mukaddashi da rashin wato da rashin shugaban kasar na lokaci mai tsawo ya sa wasu na kokwanton dawowarsa da koshin yana da cikakken lafiyar gudanar da mulkin.
MGA Republican a majalisar dattawa na shirin sake wani yunkuri a wannan satin game da aniyarsu ta sake dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya kafa. A tsahon watan jiya, majalisar dattawan ta gwada wasu kudurorin dokar kiwon lafiya biyu wajen neman yadda za ta iya mai ta yanzu da aka fi sani da Obamacare nan take da kuma wacce za ta mai ta a sannu a hankali cikin tsawon shekaru biyu saboda 'yan majalisar su samu lokacin yin cikakken nazari yadda za a mai gurbin ta yanzu. Dukkanin kudurorin dokar sun gamu da adawa daga 'yan Democrats da kuma wasu 'yan Republican ta yadda babu kudurin ya yi nisa a yunkurin mai da shi doka. Senator John Thune, daya daga cikin 'yan Republican dan shekara 52 a majalisar mai kujeru 100, ya faɗi jiya Lahadi cewa shugaban masu rinjaye Mitch McConnell zai buɗe babin ƙuri'ar ci gaba da muhawara ka daya daga cikin kudurorin da duk suka ciki wata kwarimar da ake da buƙatar a yi. Ta labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Masana na danganta yawan ambaliyar ruwa da ake samu a kwanakin nan da sauyin yanayi ko kuma dumamar yanayi wanda a turance ake kira da climate change. Ga rahoton da wakilin Murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya hada mana akan al'amarin.
Masana kan dumamar yanayi da canjinsa da kuma gurbatar muhalli sun yi kirarin cewa bututuwa ne da za su shafi rayuwar dan adam da kuma makomarsa a duniya nan da 'yan shekaru masu zuwa. Sai dai kuma bincike na nuni da cewa galibin 'yan Najeriya sun jahilci batun dumamar yanayi ballantana sanin irin illolin da ke tattare da dumamar yanayi. Dangayen da rashin sanin menene dumamar yanayi daga bangaren wasu al'umma na tuntubi Mr. Ishaya Bubu Bajama, wani mai rajin karewa da kuma alkinta yanayi, da amsar da ya bayar. Abu da ke kara haddasa dumamar yanayi shine talauci da kuma jahilci idan aka yi la'akari da bayanin wannan mutumin.
A san yadda za a yi a samar mana da abin da za mu kura kafin magana zaizayar kasa. Don zaba ba zaizayar kasa ne da murmu ba. Ita ce ya dawo naira 40 da miliya. To ya rage su a kari. Ruwan sai sati-sati yake sakuwa. To ya za mu yi kasai ruwa, kasai itace, kasai masara.
Dr. Abdulkadir Ibrahim na Jami'ar Abubakar ta Babalewa ya yi ƙarin haske kan dumamar yanayi a wasu ƙasashen duniya.
Wato da Pakistan da Bangladesh manya-manyan ƙasashe ne wanda ba a kan tudu suke ba. Yawancinsu cikawa ne ba su da tsammani. Ta ga waɗannan dumamar yanayi da ke kawo wannan canjin yanayi. Wato ba wai ruwan da ake yi nema kawai yake ragewa ba. A'a, lokacin da yake zuwa ma suka canza. To sai kasance ba za ka iya bisa sanin da yadda ga abin da za ka shuka ba. Saboda ba wanda zai tsammanin cewa za a kwana ko a mai sati da ce bai raba wata hukunci.
Wahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To Madalla Abdul Wahab, a ƙasar Niger kuwa wasu kungiyoyi ne suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta saki malaman makarantar da aka kama yayin gudanar da jarabawar tantance su da gaggawa. Ga Suleiman Mumini Barma da cikakken bayani.
A sanarwar da suka bayar, kungiyoyin waɗanda suka hada da COS da SINASEB sun yi turda abin da suka kira musgunawar da malaman da ke adawa da jarabawar tantance malaman makaranta suka fuskanta a lokacin gudanar da wannan jarabawa ta ranakun 15 da 16 ga watan Yuli. Suna masu cewa wannan al'amari tamkar kaskantar da aikin koyarwa ne, bisa la'akari da yadda aka yi amfani da ƙarfi don tilastawa malamai shiga ajin jarabawar. Yayin da a ɗaya ɓangare abubuwan suka wakana cikin yanayin coge, kamar yadda za a ji daga bakin Sani Haruna Kusa a ƙawancen ƙungiyoyin COS da SINASEB.
Mu taɓa bugawa inda aka yi jarabawa wadda ya kamata a yi a kwana ɗaya, aka yi ta a tsawon kwana uku. Bayan wannan jarabawa ce wadda waɗanda suka taisa jaraba masu tsaransu sun ba su sakamakon jarabawa kowa ya rubuta. Bayan wannan da ƙarfi aka riƙa kai ɗaliban da ya kamata su yi jarabawa ko mazajensu ko magabatansu, kenan wannan ya sa ƙungiyoyi na COS Niger SINASEB suka yi kira ga masu sa ido na cikin gida da na waje na su sa ido su ga irin yadda ake tabkata asa a ƙasar Niger bisa kan take hakkin ɗan adam.
Malaman makaranta kimanin 77 ne yake tsare a hannun hukumomi waɗanda aka kama su a sassa daban-daban lokacin da suke ƙoƙarin kawo cikas wa al'amuran gudanar da wannan jarabawa, in ji jagororin ƙungiyoyin malaman. Saboda haka suka yi kira ga gwamnatin Niger ta hamzar ta sallamar su don komawa cikin iyalinsu.
Exige du gouvernement la libération sans condition de toutes les enseignantes et enseignants arrêtés.
Na tuntuɓi hukumomin ilimi a matakin primary, inda aka sanar da ni cewa minista ya yi bulaguro, yayin da Malam Ashane Hima, wani director a ofishin ministan, ya ce a iya saninsa ba a ci zarafin kowa ba a ranakun gudanar da wannan jarabawa. Ko da yake ya ce har yanzu suna jiran rahotanni daga kwamitocin jihohi domin tantance zahirin abubuwan da suka wakana. A ci gaba da nuna adawa da jarabawar tantance malaman da suka cancanci aikin koyarwa, ƙungiyoyin COS da SINASEB sun kuduri aniyar fitowa kan titunan Yamai a ranar Asabar ɗin da ke tafe.
Wanda suke da kishin lokal ta Niger, wanda suke so Niger lokal ɗinta ta gobe ta kawo mutanen da ya kamata domin ƙasar ta ci gaba, na su huto da fifi 29 ga wannan wata da muke ciki, a jerin gwano da za a yi insha Allahu, wanda za a tashi daga wuri inda ake cewa plus two mon zuwa plus la concertation.
Magance matsalar koma bayan ilimi ita ce babbar hujjar da hukumomin Niger suka bayar domin shirya jarabawar tantance malaman da suka cancanci aikin koyarwa, biyo bayan wani rahoton da ya bankaɗo dubban malaman kwantaragi na bogi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma sauraro, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin wani irin matakai ya kamata a ɗauka na ƙara tallafawa 'yan ƙungiyoyin sa kai da ke yaƙar 'yan ƙungiyar Boko Haram, ganin irin yadda suke sadaukar da rayuwarsu domin ganin kawo ƙarshen wannan fitina a ƙasa. Amma kafin nan mu shakata da wannan.
Kumi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara. Kumi malaman makaranta ƴan yara, kumi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so, ƴan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, ƴan yara manyan gobe, ƴan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so, ƴan yara ku bi ma iyaye.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Yawwa, suna na Abubakar da aka fi sani da suna Malam Anan cikin kare, karamar hukumar Kobo a nan jihar Kaduna.
To Malam Abubakar, me zaka ce dangane da wannan al'amari? Abinda muke magana akai shine shin ta wace hanya za a ci gaba da tallafawa masu sadaukar da kansu wajen yakar ƴan kungiyar Boko Haram na sa kai, musamman ganin yadda suke sadaukar da rayuwarsu?
To gaskiya kamata hukumomi a ce su ɗauki wannan abin da muhimmanci sosai, ganin inda suke ba da gudunmawansu sosai a kan su ga sun kare haƙƙin mutane da ainihin abin da ke damun mutane. Ya kamata a ce hukumomi sun ɗauki matakai sosai wanda za su dinga tallafa musu da albashi kawai. Magana ma ita na a samu albashi a dinga biyan su gaskiya, tunda wannan aiki suke yi aiki na hatsari. Kuma za a samu a ce sun sayar da kayan su, kuma yawanci a ga hukumomi ba su ainihin taimaka musu iyalansu sa su ga wani hali. Ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wannan matakan tsaro a yi.
To madalla, mun samu wani kiran kuma daga Kaduna. Wake magana har yanzu a Kaduna?
Sunana Abdullahi Lala ce na tashar mota kawo a tarayyar Najeriya. Barka da warhaka.
Abdullahi Lala, barka ka dai.
Yawwa, to gaskiya gwamnati yana da kyau ta taka rawan gani a kan wannan.
Hello, Malam Abdullahi, muna jin ka.
To yana da kyau a ce gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan, duk kungiyoyin da ta ga suna taimaka mata a kan wa'annan yaƙi da Boko Haram, to yana da kyau ta jawo su. Menene matsalanku? To gashi, to za mu taimaka muku da abu kaza, to kuma sai ku shigo cikin wa'annan kaman hukumomi na sojoji haka, na tsaro haka. To in aka yi haka, ina tabbatar maka a unguwanni ma za ka ga ana samun kungiyoyi suna tasowa wanda za su dinga taimaka ma ainihin unguwanninsu. Za ka ga wannan duk wani matashi da ya taso ko kuma wani kungiyoyi da ba a gane musu ba, to za ka ga daga unguwanni ma za ka ga ana dan kwafar da su. To yana da kyau gwamnati ta yi abin da ya kamata a cikin wannan al'amari na kungiyoyi. Da fatan dai gwamnati tana nan.
To madalla, sai kuma har ila yau dai muna jihar ta Kaduna. Wake magana a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim Alaramma, menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari?
Ra'ayina gaskiya kungiyoyin sa kai suna matukar kokari, suna kuma himma na ganin cewa an kau da waɗanda suke nuna ɓata gari ne ga al'umma. Amma na ƙasan gwamnati na rashin taimaka musu. Yawanci dai mun sani suna amfani ne da ko sanda da kuma irin bindigan nan da ake cewa harba kalade da sauran wasu abubuwa. Tukura irin waɗannan kayayyakin da su suke buƙata, tunda an sani doka bata ba su daman cewa su riƙe bindiga irin AK-47 ko labarbar da sauran wasu abubuwa. To irin abin da su suke buƙata su yi aiki, su cocila da mota da sauran wasu abubuwa, to kasance gwamnati tana tallafa musu. Domin tsaro ba wai na jami'an tsaro ne kaɗai ba, a'a, kungiyoyi za su akwai rawan da za su taka, sannan su ma jama'a akwai irin rawan da za su taka na ganin cewa an magance matsalan tsaro da ake fama da ita gabaki ɗaya.
To madalla, har ila yau dai muna cikin Kaduna, da alamar yau 'yan Kaduna ne suke ta samun layin namu. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma'an Naziru Hausawa, barka da dare.
Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barka da dare.
To ni kuma sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To mai rediyo da rikoda, mai ra'ayinka?
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan maudu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin al'umma. Saboda idan muka ɗauki waɗannan mutane, kaga na farko sai da ransu suke yi, na biyunsu kuma babu wani kima da suke da shi a idanun gwamnatin Najeriya. Da haka mu kiran da muke gwamnati, kaman gwamnoni na jiha da suke ta ƙoƙarin a kafa musu ƴan sanda na jiha, to ga mutane suke ƙoƙarin kare tallafin al'umma, to ya kamata a ce a fitar musu da wani albashi duk wata za a riƙa ba su. Kaga maganan motoci wanda za su ɗan riƙa yawo da shi da ɗan wani ɗan taimakon kayayyaki, to ya kamata a ce gwamnati tana ɗauke musu wannan nauyi. Kaga idan aka yi haka, to za a samu ci gaba taimakon a ce ana samun irin wannan abubuwan. Ga abubuwan da gwamnoni ya kamata za mu ci ƙoƙarin da za a yi kenan. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To mai rediyo da rikoda, mu ma mun gode. Sai kuma jihar Plateau, wake magana? daga jihar Plateau.
Yawa, Bala Komanda, Bala Komanda ne daga jihar Plateau.
Bala Komanda, barka da warhaka.
Yawa, alhamdulillah, gaskiya na ji daɗin wannan maudu'i. To gaskiya tsakani da Allah, gwamnati ta tsaya tsayin daka akan taimaka wa waɗannan mutane da suke sa kansu. Don saboda tsakani ga Allah, mutanen nan fa suna rasa rayukansu. Kuma gwamnati ta kamata gwamnati ta tsaya ta lura da rasa rayukansu da suke yi, ta tallafa musu, don akwai iyalansu, suna da iyalai kuma sun sadaukar da rayuwarsu akan taimakama sojojin Najeriya da sauran wasu hukuma. A suna nan suna ta ba dare ba rana, su ma da su ake shiga a fita a yi wannan da sauransu. Muna kira ga gwamnatin tarayya ta duba mutanen nan, tsakani ga Allah a tausaya musu kuma a taimaka musu a tallafa musu. UAA, Allah ya saka da alkhairi, na gode. Kai tsaye Bala Komanda daga Bukur.
To, Bala Komanda, mun gode. Kuma da kiran Bala Komanda ne muka kawo ƙarshen kiraye-kirayen na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za mu kuma dawowa, sai a ci gaba da kira, mu kuma za mu ci gaba da ɗauka. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a sabon shiri na labaran wasanni a wannan Litinin yau. To, akwai yancin jicince da aka yi ga tsarin wasar cin kofin kalubalen kan Afirka na Nations Cup na shekarar 2019 da za a yi a ƙasar Kamaru. Canjin farko da aka yi shine na lokacin da za a yi shi. An san da aka yi shi a cikin watan Janairu zuwa Fabrairu ne. To, amma wannan lokaci an canja lokacin yinsa daga wannan lokaci zuwa daga watan Yuni zuwa watan Yuli na ita shekarar 2019 din. Daman shi wancan wanda aka saba yin Janairu zuwa Fabrairu, an ce lokaci ne da yakan haddasa cikas ga kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai, wanda akan bukaci su sako ƴan wasansu su je Afirka su yi wannan wasan, wanda kuma wannan yana kawo cikas ga suna su tsari na can Turai din. To, ba da bayan canjin lokaci har ila yau an canja yawan kungiyoyin da za su shiga cikin wannan wasa. A da guda 16 ne, amma shi wannan wasa na 2019 zai karɓi bakuncin kungiyoyi 24 ne, kuma wannan bambanci ne daga abin da aka saba na 16, wanda tun shekarar 1996 ake amfani da 16 din. To, daga shekarar 2019 za su koma 24. Abin da yasa ake dan jiwa ita kamar tsoro akan ko ta cilla, domin watakila shirin da ta yi na 16 din ne. To, duk wannan canje-canjen dai an yi su ne a lokacin taron majalisar zartaswa na hukumar kwallon kafa ta Afirka da aka kammala a birnin Rabat na kasar Morocco, wanda bisa gayyatar shi shugaban hukumar din, wato Ahmad Ahmad. To, halin yanzu kuma wani canji da aka samu shine na canjin yawan su kansu ƴan majalisar zartaswa na hukumar kwallon kafa ta Afirka din, wanda da 15 ne yanzu sun kai 23. Shahararren dan kwallon kafa na Liberia George Weah ya ce a duk nahiyar Afirka har yanzu ba a taba yin dan kwallo da ya kware ya goge a kwallon kafa kamar dan kwallon Najeriya Austin Okocha ba, tsohon zakaran kwallon kafa na Afirka. George Weah ya kwatanta Okocha ne da sauran ƴan kwallon Afirka irin su Abedi Pele na Ghana, da kuma shi kansa ya ce shi kansa ya tabbata bai ko kama kafar shi Austin Okocha din ba. Ya ce Austin Okocha mutum ne wanda ba za ka samu irinsa ba a cikin ƴan kwallon Afirka har zuwa wannan lokaci din. Ya ce mutum ne da yake da bawai ya iya amfani da kafarsa ba, yana kuma da basira idan yana kwallo din. Ya ce har yanzu su kansu da shi George Weah din da sauran waɗanda suke tare da wato suke buga kwallon Afirka, ko kashi ɗaya cikin ɗari na abin da George Okocha yake da kwallo su ba su kai gayi din ba. Sai dai tsayar abin shi ne cewa duk da wannan shaida da aka tabbatar a kansa na kwarewarsa ta kwallon kafa, shi George Okocha wanda ya bayyana a manyan wasannin kwallo na duniya kamar 75 bai taɓa cin lambar girma ta zakaran Afirka ba, wanda akan bayar ga zakarin wasanni na kwallon kafa na Afirka, amma dai ya taba zuwa na biyu har sau biyu. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Ka huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yantar da birnin Mosul babban nasara ce a yakin da kasashen duniya ke yi da 'yan kungiyar ISIS. Wannan nasarar da ma duka wata nasara da aka samu a yakin, an same su ne da taimakon gamayyar kasashen duniya 73 da ke yakin murkushe 'yan ISIS da kuma dakarun tsaron Iraki. amma yakin da ake a Iraki bai ko kusa da karewa ba, a cewar wakili na musamman na shugaban Amurka a gamayyar kasashen da ke yaki da ISIS, Mr. Brad McGurk.
Iraqi forces with our support will soon move to liberate remaining territories controlled by ISIS.
Mr. McGurk ya ce, dakarun Iraqi tare da taimakon haɗakar ƙasashe ba da daɗewa ba za su ƴantar da sauran yankunan da suka rage a hannun ƴan ISIS, ciki har da Tel Afar da Hawija da Al-Qayyim. Za mu taimaka musu a wannan yaƙin da kuma taimakon da zai biyo baya a matakin agaji, tabbatar da zaman lafiya da samar da shugabanci na gari. Mr. McGurk ya ce wannan shirin ya yi nasara a birnin Mosul. A matakin siyasa, mun yi aiki don samar da cikakken haɗin kai tsakanin dakarun tsaron Iraki da ‘yan Peshmerga, wato dakarun Kurdawa. A matakin ba da taimakon agaji kuma, tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Iraki, mun yi shirin samar da agaji ga mutane miliyan ɗaya da muka kiyasta za su rasa matsugunansu a Mosul. Kowane ɗayansu, a cewar Mr. McGurk, ya samu wannan agajin. Ta fannin samar da kwanciyar hankali kuma, mun yi shiri don tunkarar muhimman buƙatu, ciki har da rundunar ‘yan sanda da cire nakiyoyin da ‘yan ISIS suka bari, da maido da wutar lantarki da ruwan famfo da kwashe baruguzan gine-ginen da aka rusa, da kuma samar da wasu shirye-shiryen. Batun Siriya na da sarƙaƙiya sosai saboda babu wata gwamnati a ƙasar da za mu yi aiki tare. Duk da haka, za mu yi aiki da al'ummar yankunan da aka ‘yantar daga hannun ‘yan ISIS don tada koma da garuruwansu da kuma maida ‘yan gudun hijira gidajensu. Mr. McGurk ya ce, amma sai da haɗin kan ƙasashe za a iya murƙushe ‘yan ƙungiyar ISIS nan gaba. Duk da haka, babu tantama shekaru uku da aka kwashe ana wannan ƙoƙarin, kanmu a haɗe yake. Ƙasashe 73 a faɗin duniya masu ƙudurin murƙushe ‘yan ISIS da kuma kare ‘yan ƙasarmu da kuma ƙasashenmu ta wannan haɗin gwiwar. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, agogo na cewa karfe 5 yanzu saura minti 3. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da labarai amma a takaice.
To a takaice, Jared Kushner, surukin shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na ƙud da ƙud, yau Litinin ya ce Sam shi bai taɓa wata haramtacciyar harka da Rasha ba, kuma Sam babu wani a kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ya haɗa baki da Rasha a gabanin zaɓen shekara 2016 da kuma bayan nan. Ban haɗa baki da Rasha ba, kuma san ban san wani a kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ya yi ba, a cewar Kushner a fadar White House a wani taƙaitaccen bayani bayan da ya ansa tambayoyin ‘yan kwamitin Majalisar Dattawa kan tsaro a ganawar da aka yi da shi a keɓe, wadda ita ce ta farko a ganawa sau biyu da za a yi da shi a wannan satin. Jiya Lahadi, an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Hoton na nuna Buhari na murmushi a yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari, Femi Adesina, ya saka hotunan a shafin Facebook tare da bayanin ganawar ta jiya Lahadi, kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya bayyana. Gwamna Okorocha, wanda kamar wasu gwamnonin a wurin liyafar ɗan jam'iyyar APC ne, ya ce Buhari na murmurewa sosai.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mr. Daniel Brown da ya shirya shirin, ni da kuma injiniyan mu Malam Suleiman, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.